demokradiya a yau. Cikin shirin me sake fasalin Najeriya yake nufi ne? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masauraro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Baya ga batun ƴan awarin Biafra wani batu da ake yawan muhawara akai yanzu a Najeriya shine ta kiraye-kirayen garan bawu ga tsarin gwamnatin kasar. Ga shimfidar da Nasiru Adamu ne ka ya hada mana.
Federal government is too big, too powerful relative to the federated states.
Gwamnatin tarayya tana da girman iko in aka kwatanta da jihohin da suka yi gamayyar hada kasa. Da aka kira ga garan bawul ga Najeriya ta hanyar rage buwayar gwamnatin tarayyar kishin kasa ne. In ji zaman mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wajen kaddamar da littafin da dan kabilar Ibo Chido Onuma ya rubuta mai taken dukkanmu ma yan Biafra dai. Atiku na ganin ya dace a bar jihohi su mallaki iko na tsara tattalin arzikin su da daukar matakai bisa bukatun su. Hakan kuma zai ba ma kananan hukumomi ikon cin gashi. Kai masu wannan kira na nufi ba wa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunan su da kyale gwamnatin tsakiya da tsarin manufofin tsaron kasa da lamuran diplomasiya. Tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Babangida ya mara baya musamman ma ga batun rage wa tarayya karfin iko.
Na bar office shekara 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan committee su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maidawa state.
In ka ɗebi rajin kafa kasar Biafra manyan kabilar Ibo da kuma na kudu maso kudu sun fifi ta mallakar dukiyar ta yankin su da daukar musamman ma yankin arewa da cewa shazumami ne mai tantan mazar kwailar man fetur. Yankin Yarbawa dai bai taɓa koyi bukatar sa ta federaliya ta gaskiya ba, true federalism, inda jihohi za su ke raba iko da tarayya. Nan lauyan nan ne na Lagos Femi Falana ke cewa ba cinya ba kafar baya don masu maganar garin bawul din nan ba su ma damu da abin da ma'aikata ko talaka za su samu ba. Hanya ce da yan jari hujja za su ci gaba da bautar da jama'a. Da zarar wannan batu ya taso da tawon arewa irin su Justice Mamman Nasir na tuno arzikin dalar gyada ne.
Daga arewan ma aka tara kudin gyada da auduga da koko da kwakwa aka kai aka tono mana. Saboda haka mu ƴan uwanmu ne ba mu gaba da kowa ta in mun da ya nema dankan da dalilin da suke hada da gwamnati. Kila wani ya yi zalunci to bai so a tada magana.
Bincike na gano magoya bayan shugaba Buhari na ɗaukar masu kiran garan bawul ɗin masu son rikita ƙasar ce don kawo ƙarshen yaƙi da barayin biro.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano me sake fasalin Najeriya da ake ta kiraye-kiraye a kai yake nufi ne?
Yanzu sukan faɗi wani abu yau da ya zafi canza. Don haka ya kuma barka da sai dai kai sai hasashen mu suke mutu. Bari mu ɗauki abin yanki yanki. Idan yankin Yarbawa suka ce a sake fasalin Najeriya sai suke yi a ce wato a bar Yarbawa su ci gashin kansu. Sannan kuma abin da ita na gwamnatin tarayya su ci gaba da riƙewa.
Kamar me?
Kamar misali Yarbawa sai ka kowa yawa a gwamnatin tarayya ma'aikatan gwamnatin tarayya. To sai suke su riƙe wannan yawa. Sannan kuma a ɗauki ƙarfin iko a bayyana ɓangaren Yarbawa. Sannan in aka tashi raba arzikin kuɗi a fi ba su kuɗi. In ka ɗauki ɓangaren ɗan Niger Delta sai suke an suka ce a canza fasalin Najeriya sai suke a bar musu arzikin rijiyoyin man fetur. Shi wani kuɗin arzikin man fetur a bar musu. Amma kuma a bar Najeriya a ƙasa ɗaya a ce ƙasa ɗaya ce duk inda suka je su ba baki ba ne. Don haka su ɗago kuɗin man fetur ɗin su su je arewa su sayi dukkan kadarar da suke buƙata a daina cewa in mutum ya rufe a gari ba kawai. Idan ka ɗauki ɓangaren inyamurai abinda suke nufi in suka ce a sake fasalin Najeriya a daidaita su da sauran mutane a kowane mataki na demokaradiyya. Ka ga kenan ma'ana jihohi biyar ɗin da suke da su sun yi kaɗan yadda ko arewa maso yamma take da bakwai suna a basu bakwai. Sannan yadda aka ninka su yawan mutane don haka aka ninka su na sulhu a majalisar ƙasa da suna so a kasa wannan a basu daidai. Sun kuma ƴan arewa da ƴan soko in suka ce haka a sake fasali watakila suna nufin tun da Yarbawa sun riƙe aikin gwamnati sun yamurai sun riƙe tattalin arziki su kuma a bar musu siyasa kullum idan su ne shugabanni a cikin su za a dinga fidda shugabanni. Sun matsalolin da za su yadda ba.
Kamar waɗanda ba sa cikin gwamnati, kamar misali matsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, kamar shi tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasu Babangida, wace riba za su samu na wannan shawarar cewa a sake fasalin gwamnatin Najeriya?
A'a, shi kamar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku, ai har yanzu yana son ya zama shugaban ƙasa. Saboda haka yana so a zo a yi wannan mutum don ya daɗa tabbatar da cewa ai ne kamata a bari shugabanci don shi idan shugaban ƙasa. Shi kuma tsohon shugaban ƙasa Babangida ba zai rasa alaƙa da wato magana tattalin arziki ba, da kuma shi ma siyasar yaransa da ita so su shiga siyasa a tsara musu hanyar da su ne za su daka mukamin iko da sun shiga. Da shi da yanzu don abin da suke nufi ke nan.
Menene federaliya?
Yawwa, abin da ake nufi da federaliya a tsakanta shi ne a rabar matakan iko na gwamnati ta yadda za ka ce da ikon gwamnatin tarayya, da ikon gwamnatin jihohi, da kuma inda za su yi wato gamayya. Yanda shi ake shi wannan tsarin mulkin ya tani da yanzu. Amma sai ya zamana wato su waɗanda suka tsara mulkin sai ya zamana sun bai wa gwamnati tarayya ƙarfin iko mai yawa. Alal misali, akwai wani abu da ake cewa maskale shi ne fitojin a tsarin mulki. Bayan an gama tsarin mulkin aka zo aka wani tsarin bayani kamar canji, to an ce akwai abubuwa da gwamnatin tarayya ne kaɗai take da ikon yin su. Ya ka lissafa abubuwa har 68. To wannan yana nufin in aka zo raba kafafin kuɗi na gwamnatin tarayya yana fin yawa. To wannan yana sawa waɗanda suke jihohi, gwamnatocin jihohi, sai su je sun kuɗin da ike zuwa musu yayi kaɗan a rage musu. To waɗanda suke magana ta hankali daga cikin masu cewa a canja tsari da ya ke fito a rage ƙarfin iko daga gwamnatin tarayya a dawo da ke yanzu. Kuma inda za ta yadda su haka a tsaya iya nan babu laifi idan yanzu misali ka ɗauko duk titunan da ƙasar ka ce duk ya koya su ga hakikin da yake ƙasar ta ta rufe. Kuɗin da gwamnatin tarayya take rufe a nan yanzu su bi gyara ta bai wa jihohi akwai hankali a ciki. Idan ka ce ba da hutu ma da hutun nan yana fi mun na kafa kuma da yana hutun da su da abubuwa ne tsanta da kuma na bakwai da na takwas ya kai aka jikakkiya tsofa wanda kullum gwamnatin tarayya za su iya tsara wa kanta kai duk in aka rage wannan ya bi lefi. Ko kuma ka ce awo na sikeli da kwanan awo ikon gwamnatin tarayya ne. To duk irin waɗannan in ka dawo da su jihohi ko ka ce ɗan sanda dole gwamnatin tarayya ne. Sai wata jiha ce ‘yan sanda. Duk wanda suka dawo da su sai ka rage kuɗin da gwamnatin tarayya suke da su jihohi ke samu ya fi ƙila sai ka ɗan sami abin nan. Amma malam Sahabu, abin da yake akwai lokaci a jamhuriya ta farko su waɗannan abubuwan kasan suke ba. Sai wata shiya shiya arewa shiya yamma shiya gabas kowace tana da tsarin mulkinta, tana da majalisarta ta dokoki da ta gwamnati, tana da development plan ɗinta, tana da ƴan sandanta, tana da abin nan ɗinta, tana da kotunanta, tana da komai nata. Amma suka fi zama lafiya sun ɗan takardar da suke riƙe da wani sosai. Shi ya sa sojoji suka dawo da mu wannan federaliyyar. Amma sai isi yi ta yanda ya kamata. Amma a haka a inda kake nan da ya fi tsaya su buma tsarin mulki kana ta hali a haka wanda za a ci gaba. Amma ba sa bi ina tabbatar maka da yawan su dama ka karanta tsarin mulki.
Masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yadda su za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Eli Kaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.